Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM, Sainiya, da kuma tashar muta VOA Africa a mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a kodayaushe aka so hakan ta shafin internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 5 ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirin a yau. Da farko ga kanin labarai.
Jama'a assalamu alaikum, wani dan Afrika da wata Balarabiya ne suka lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekara. Sai kuma uwar gidan shugaban Amurka da ke ran gadin Afrika ta isa kasar Kenya. Lurunan 'yan sandan Faransa kuma ta soma wani gagarumin bincike kan salwantar da wani babban jami'in kasar China.
A kanun labarai kenan aka saurara. Har ila yau dai ana iya cewa tana ƙasa tana dabo, domin kuwa dambarwar siyasa a Najeriya na ci gaba da ɗaukan sabon salo. Wasu 'yan siyasa na ganin cewar ba yi musu adalci ba.
Wato wani irin makirci ne da yaudara ta irin 'yan siyasa daga gwamnan jihar Kebbi ko kuma 'yan siyasa na jihar Kebbi.
Muna kuma ɗauke da rahoto akan yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya don ganin an yi ƙarin albashi ga malamai ga ma'aikata.
Irin basussukan na albashi abin ya sha hankalin dukkan wani mai tunani. To ire-iren waɗannan jihohi ne ba su samu sun biya albashin nan ba.
A yau ba za mu samu damar kawo muku shirin mu na duniyar Amurka ba, amma duk kafin waɗannan sai ku fara da yanda duniyar ta wuni.
An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da mata da suka jijiki ta hannun mazan da suka yi lalata da su na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai suna Denise Mugwege, da kuma Nadia Murad wata 'yar fafatika ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki. Kwamitin ba da lambar yabo ta ce ta zaɓe mutanen biyu ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walakancin tilasta ma mata jima'i ala tilas a matsayin wani mataki na yaƙi. A wani makami na yaƙi, kwamitin ya lura da cewa mungwage sananne ne a ciki da wajen kasar shi saboda dagewarsa wajen hana amfani da jima'i dole a matsayin makami, yayin da ita ma Murad wacce ita kanta ta fuskanci irin wannan tilastawar, mace ce da tallasa takobi ba za ta amince da irin wannan tozarwa da ake mamata ba. A yau ne ake sa ran majalisar dattawan Amurka za ta yi kokarin ganin an kawo ƙarshe ga cece-kucen da ake kan mutumin nan da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sunan shi don tabbatar da shi a matsayin sabon alkali akan babbar kotun kolin Amurka, wanda yin haka zai sa aje ga mataki na gaba na tabbatar da shi din. Kuri'ar da za su jefa kan ci gaba da kokarin rantsar da shi din tana zuwa ne bayan da 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar suka yanke shawarar cewa sun gaji da jira da ɓata lokaci da ake kan maganar tabbatar da Brett Kavanaugh, inda suka ce binciken baya-bayan nan da hukumar FBI ta gudanar bai fito da wani sabon bayanin da zai canza maganganun da aka gabatar kansa a can baya ba. A cikin makon da ya gabata ne wata mace mai suna Christine Blasley Ford ta gaya wa 'yan kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan cewa Kavanaugh ya gallaza mata ta hanyar jima'i a lokacin da suke makaranta sakandare a shekarun 1980. Kavanaugh ya musanta zargin. Uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Melania Trump ta ci gaba da yin ziyararta a Afirka inda take a Kenya a yau Juma'a, tana mai da hankali da kuma nuna damuwarta akan dabbobin ƙasar da ke fuskantar ƙalubale. Uwar gidan shugaban ƙasar ta kai ziyara a filin kula da dabbobi wato Nairobi National Park domin ta gano yadda yankin gabashin Afirka ke yin wajen kula da giwaye da kuma karkanda da kuma yadda ake ciyar da 'ya'yan giwaye. Uwar gidan Trump ta kai ziyara ga gidan marayu inda aka yi waƙoƙi da raye-raye da marayun a maraicen ranar Juma'a a filin gidan kallo da ke birnin Nairobi. Wannan dai ziyara ce ta farko da uwar gidan shugaban ƙasar Amurka ta yi a Afirka, kuma ziyarta ta farko ta yi ita kaɗai wadda ta haɗa da ƙasar Ghana da kuma ƙasar Malawi. Ƙasar Masar za ta zama ƙarshen ziyararta na ƙasashe hudu na Afirka domin mai da hankali akan rayuwar yara ƙanƙana, fannin ilimi, yawon bude ido da kuma kula da lahiyar dabbobi. Har yanzu ba a gano makomar wani ɗan jaridan ƙasar Saudi Arabia ba tunda ya shiga a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar Saudi da ke Istanbul, babban birnin ƙasar Turkiya, a farkon wannan mako. Jamal Khashoggi, ɗan ƙasar Saudiya kuma ɗan jarida mai yin rahoto a cikin jaridar Washington Post, ya kasance a cikin zaman hijira a Amurka tun shekarar bara, bayan da gwamnatin ƙasar ta fara yin barazana ga 'yan jarida. Ɗan jaridan ya kasance wani mai sukar ƙaramin sarkin ƙasar Saudi Arabia, Muhammad bin Salman. Khashoggi ya je a ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar a ranar Talata domin ya samu wasu takardu da ke da alaƙa da aurensa.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Al'umma da dama na kokawa dangane da yadda ake gudanar da zaɓuɓɓukan 'yan takarkaru a matakai daban-daban, wanda suke ganin cewar ana yi musu abubuwan da ba su dace ba. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya aiko mana da wannan rahoton.
A iya cewa zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara na jam'iyyar APC ya bar baya da ƙura a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara sakamakon ɗimbin cece-kuce da suka dabaibaye zaɓen, kazalika da zargin ɗora 'yan takara waɗanda ba zaɓin jama'a ba. A jihar Kebbi dai ɗan takara ɗaya ne kacal ya fito domin ƙalubalantar gwamnan jihar mai neman tazarce Atiku Bagudu, wanda tuni shugabancin jam'iyyar ta APC a jihar ta ce ta yi matsaya a kan shi ne kaɗai ɗan takararta. To, sai dai ɗaya ɗan takarar, Ibrahim Muhammad Mera, ya ce ya yi mamakin rashin sunansa a jerin sunayen 'yan takarar da jam'iyyar ta ƙasa ta tantance da su kafin gudanar da zaɓen na fitar da gwani.
A watan wani irin makirci ne da yaudara ta irin 'yan siyasa daga gwamnan jihar Kebbi ko kuma 'yan siyasa na jihar Kebbi daga jam'iyya suka ayyanar aka je aka kai hukumar APC ta headquarter, aka yi makircin da za a yi. Aka ce a cire sunana, ni ba ɗan jam'iyya ba ko kuma ban shekara ba. Abin mamaki da wannan, wanda aka ce ba ɗan jam'iyya ba ne, ni kuma na taimaki gwamnan nan a lokacin da yake neman zama gwamnan jihar Kebbi.
Ko baya ga zaben na fitar da gwani na gwamna, an kuma sami zarge-zargen ɗoki ɗora a sauran zaɓukan 'yan majalisun dokoki na tarayya da na jihohi, lamarin da ya sa wasu 'yan takarar da dama soma tunanin barin jam'iyyar.
An nuna wa kowa cewa jam'iyya ce da aka ƙirƙiro domin gaskiya da gyaran kuraren da aka yi a waɗansu jam'iyyu na da suka shuɗe. Amma abin ban mamaki abin da yake faruwa a yau a cikin jam'iyyar APC, ba taba ganin sa a Najeriya ba.
A jihar Sokoto, fafatawa ce tsakanin tsohon kwamishinan kananan hukumomi Faruku Malami Yabo da mataimakin gwamnatin jihar Ahmad Aliyu mai goyon bayan tsohon gwamnatin Aliyu Magatakardawa Mako, wanda kuma aka ayyana cewa shine ya lashe zaben na fitar da gwani na gwamnati a jihar. To sai dai duk da cewa har yanzu Faruku Malami bai bayyana wani mataki na gaba da zai dauka ba, tuni da wasu yan takara da suke aji daya a jihar suka soma barin jam'iyyar ta APC saboda zargin rashin adalci a zabukan. Kanar Garba Moyi Isa na daga cikin waɗanda suka nemi tsayawa takarar dan majalisar dattawa ta Sokoto ta Gabas a ƙarƙashin jam'iyyar ta APC.
Na fita daga fatin APC saboda an yi min rashin adalci, har za a banne in sai form miliyan 7 in je in yi tantancewa in dawo in ci gaba da takara in ci gaba da campaign a zo kai tsaye don tsananin son rai wani ya ce ya cire sunana daga takara.
Masu sharhi akan lamuran siyasa dai na ganin hakan kan iya shafuwar jam'iyyar ta APC a babban zaben shekara ta 2019 mai zuwa. Dr. Yahaya Tanko Baba, malami ne a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Yesu ɗan jam'iyya su yi la'akari da abin da ya faru a Oshun. Zaben fitar da gwani shine manuniya ga abin da jam'iyya za ta yi ga zabe na gama gari. Abin da ya faru Oshun ya nuna da cewa idan aka samu akasi wajen zaben mutumin da mutane ke so, to za a iya samu akasi wajen babban zabe.
To sai dai a makwabciyar jihar Zamfara, zaben na fitar da gwani ya rikide zuwa wani yaki tare da kone-kone har ma da rasa rayuka. Dalilin sokewa da kuma dakatar da zaben kenan har illa masha Allahu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna. To har yanzu dai muna tarayyar Nigeria, inda gwamnatin tarayya ke kokarin hada kan jihohi don samar da matsaya daya dangane da karin albashin ma'aikata. Nasiru Adamu Ali Kaya ya hada muna wannan rahoton.
Government now asks for more time. This is because the state governors have been unable to give us a figure.
Muna jiran gwamnoni ne su fada mana nawa ne za su iya biyan ma'aikata don mu kai ga fara biyan sabon albashin. Indi ministan kwadagon Najeriya Chris Ngige, wanda yake cewa tun 2011 aka tsaida mafi karancin albashi a Naira 18,000. Don haka yace yanzu lokaci yayi da za a ƙara dubawa da hakan yi bayan duk shekaru biyar.
You don't also put a figure that to entail the state governments doing retrenchment or the federal government doing retrenchment. This is a government that doesn't want to do any retrenchment of any worker.
Ba zai mu ƙara albashin da zai kai ga jihohi su rage ma'aikata ba, ko mu kan ma tarayya mu rage ma'aikata don ba mu da niyyar haka. Ya zama wajibi mu tsaida kuɗin da kowa zai iya biya. Biyan albashi dai yana bisa doka da hukumar kula da albashi kan tsaida, inda karancin albashi ke zama na bai daya, amma yakan karu bisa ƙarin girma ko ko muhimmancin aiki. Gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar na Bauchi ya ce shigowar gwamnatin Buhari da bada kuɗin Paris Club ya sanya jihohi iya biyan albashin in ka ɗebe masu jibgin bashi.
Irin basussukan na albashi abin ya sha hankalin dukkan wani mai tunani. To ire-iren waɗannan jihohi ne ba su samu sun biya albashin nan ba. President Muhammadu Buhari a lokacinsa ne kawai, tun daga zamanin Obasanjo da ya kashe kuɗin, a lokacinsa ne kawai ya amince da a fara biyan. Tun zamanin da aka karɓi kasan farko na wannan kuɗin basussukan London da Paris Club, jihar Bauchi ta biya albashi, ta biya pension, wanda daga lokacin zuwa yanzu sai dai ma mu biya albashi kafin lokacinsa. Batun albashi a jihar Bauchi ya zama tarihi.
Shugaban kungiyar kwadago ta NLC Comrade Ayuba Babba ya buƙaci ma'aikata su yi breeze da gwamnonin da suka gaza ƙara musu albashi, don kowace jiha na da wadatar kuɗi ta wannan bangaren.
An ba da kuɗi kusan ₦1.7 trillion domin a taimaka ma jihohi su biya albashi, amma abin takeici shine wayannan jihohin wayansun su gaskiya ba su yi amfani da wayannan kuɗaɗen hanyar da ya kamata ba. Duk jiha yau da ta ce ba za ta iya biyan 2018 ba wai don rashin kuɗi bane. Abin da yake faruwa shine sun ba fi ba da fifiko ma abin da Bature yake kira White Elephant Project. A bincike da muka yi wanda mun yi, wanda suke biya da wanda ba sa biya, wanda bai biya ba ma'aikatansa duk wanda suka je suka zabe shi laifin ma'aikatan ne, domin dole ne wanda suke biya kuma mu saka musu. Ka tsinafa ₦23 billion ya cire ya biya pension da gratuity. Jigawa yana cikin jihar da bata karbi bailout ba, bata nemi taimako ko ta ina ba, amma tana biyan albashi yanda ya kamata, tana biyan ɗan pension kuma tana biyan gratuity.
A baya dai jihohi sun kafa kwamitoci don tsare ma'aikatan bogi da hakan zai rage musu nauyi. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Yau ita ce ranar da hukumar UNESCO ta ware a matsayin ranar malamai ta duniya. Hakan yasa wakilinmu Babangida Jibrin ya hada muna wannan rahoton.
Ranar 5 ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta hannun hukumar kula da al'adu da inganta ilimi UNESCO ta keɓe a matsayin ranar malamai ta duniya. Wannan rana dai an keɓe shi ne domin tunawa da rawar da malamai ke takawa wajen bayar da ilimi da kuma ci gaban al'umma a duniya. Taken bikin da madade shine daraja malamai da kuma inganta matsayinsu a tsakanin al'umma. Kabilin da kuma tun ba yau ba malaman ke kuka da rashin sa, wanda kuma yasa ba a daukan aikin malanta da wani daraja. Bikin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatoci da kungiyoyin sa kai dake neman ganin an samar da ilimi ga al'ummar duniya kafin nan da shekara ta 2030, kamar da wani kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya ya zartar. To ko ina matsayin malami a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa Malam Muhammad Sani, wani tsohon malami a Najeriya.
Gaskiya malamin Najeriya zan iya cewa nasararsa mai sauki ce, ma'ana babu ita sosai. Saboda tafiyar da muka yi zuwa yanzu ne malamin Najeriya ya taɓarɓare. Da aka dai katarar da malami na Najeriya bai san me yake ba. Saboda ba malanta ce a gabansa ba.
Sau da yawa dai ana ganin aikin malanta a matsayin wani aiki ne da ba shi da daraja a tsakanin al'umma. Wannan ne ma yasa na tambayi wani da ya karanta malanta a makarantar koyar da malanta ta ƙasa. Anya kuwa yana sha'awar wannan aiki na malanta?
Ai, na karanci malanta kam saboda ina da sha'awar in koyar, saboda na ga abubuwa masu muhimmanci a cikin koyarwa. Saboda ko ba komi kai kanka ƙarin ilimi ne a gare ka, ka samu ƙarin ilimi sannan kuma ka samar da wani. To wannan yana da matuƙai muhimmanci ga dukkan ɗan adam.
To yanzu na san dai baka samu aiki ba na koyarwa, in ka samu za ka yi ko kuwa ka samu wani za ka bar malanta?
In na samu zan yi, kuma abu ne wanda ya kamata ya zamo shi aka yi haɓɓakawa sama da kowane aiki ni a nawa ganin.
Sau da yawa dai iyaye na ɗora laifin rabarbarewar ilimi ne akan manyan jami'an gwamnati da ke yin biris da harkokin ilimi da tare da karkata zuwa ga makarantu masu zaman kansu, kamar da yadda Malam Abubakar Muhammad ke shaida mani.
Malamai suna iyakacin ƙoƙarinsu, amma an ce hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki. Mu iyaye muna da laifi. Ɓangaren gwamnati ita ce uwa uba. Gwamnati ta yi burus da waɗannan abubuwa da ke faruwa.
Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibrin. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington. A nan yanzu agogon muna cewa ƙarfe 11:17 na safe.
A yayin da hada-hadar siyasa ke ƙara kankama a Najeriya, shugabanni a matakai daban-daban na ci gaba da faɗakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa. Lamarin bangar siyasar dai na ci gaba da ɗaukar hankali matuƙa, musamman ganin yadda al'amuran ke ƙara ta'azzara. A daidai wannan lokaci da jam'iyyun siyasar ke gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani na 'yan takara. Injiniya Muhammad Dabban wani dattijo ne da ya daɗe a cikin harkokin siyasa kuma ya san makaman mulki a Najeriya. Ya ce ba daidai ba ne matasan yanzu su riƙa aikata ayyuka irin na lokacin jahiliya, kamar yadda ya bayyana a cikin wata zantawa da muka yi da shi a 'yan kwanakin da suka gabata.
Ba daidai ba ne ga 'ya'yanmu da jikokinmu yanzu su kasance za su yi abu irin na lokacin jahiliya. Zamani muke ciki yanzu da ya kamata 'ya'yanmu da jikokinmu da kanninmu su kasance mutane masu cikin hankalinsu. Domin me? Domin yanzu samari suna iya zama shugaban kasa. Mu kuma gana nan kasan samari sun yi shugaban kasa.
To su ma dai shugabannin Fulani a Najeriya sun kaddamar da aikin faɗakar da matasan Fulanin akan illar shiga bangar siyasar, kamar yadda shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Harɗanzuru ya bayyana.
saboda wasu abubuwa ana tunzura al'umma Fulani ne saboda shugaban kasar Najeriya yana bahillaci. To ba ma son a dauki abunda zai sa a mai da ƴaƴanmu ƴan banga siyasa ana sayan ƙwayoyin naira 10 ana basu ana amfani da su.
Amma da to kuna da dan takarar da kuke goyen baya ko?
Ita magana dan takara meta Allah ba jam'iyyar ba kungiyar siyasa bace. Kungiya ce ta makiyaya. Kungiya ce ta kare haƙƙin makiyayi.
Shugaban shirin ci gaban maradun ƙarni a jihar Niger Alhaji Abdullahi Baba Ara ya ce yanzu fa kamata yayi matasan su yi makansu karatun tanatsu.
Matasa su ne ainihin injin na motar siyasa, so dole ne ko su falka daga bacci su hanga su hango su kuma san abin da ya dace da ya kamata da ya kamance su karan kansu da ya kamata su yi, kada su kuskura ko da wasa su bari wani ya amfani da su.
Duk da yake dai hukumomi a Najeriya na ikirarin cewa suna kokarin fadakar da matasan, amma masu nazari akan al'amurra na bayyana cewa idan har gwamnatoci suka dauki mataki tare da mai da hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin matasan, to tabbas za a samu saukin lamarin. A nan jihar Niger dai gwamnatin jihar ta ce ta dauki mataki na yin hukunci mai tsanani ga duk wani dan siyasa da aka samu yana harzuka matasan ko yana yin amfani da su wajen tada hargitsi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro sai a gafarce mu yau. Ba za mu samu damar kawo muku shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo ba saboda waɗansu 'yan tangarda. Amma kimanin kwanaki biyu kenan da hukumar zaben Najeriya ta ba da wa'adi da sunannakin 'yan takarkaru ya kamata a miƙa su da jam'iyyu ya kamata su yi. Wanda yanzu haka Madina Dauda ta haɗa muna wannan rahoton.
Ko da yake ba za a rasa kodafe-kodafe irin na siyasa ba, amma in aka yi la'akari da zaɓukan fidda gwani a wasu jihohi irin su Legas da Bauchi da Zamfara da Adamawa, da za a ce rikicin cikin gida ya dabaibaye su, a wasu jihohin an samu yin zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Alal misali, a jihar Nasarawa an gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa cikin kwanciyar hankali. Sanata Abdullahi Adamu, tsohon gwamnan jihar Nasarawa, ɗaya daga cikin 'yan majalisar jihar da ke wakiltar mazaɓan Nasarawa ta yamma, ya bayyana cewa
da alaman cewa tun da fara yin kyakkyawan tashi tun da kyakkyawan sauka in Allah ya yarda. Kawai abin da yake ya zama mana dole mu yi yanzu shine mu ga ya za mu haɗa kawunan mu mun manta da 'yan bamace-bamace da aka samu. Ra'ayi dole ne ya ka tasiri neman arziki irin wannan, mutane da dama su fice suna so, kowa da irin dalilinsa, wani dan bauta ƙasa, wani dan kanshi, wani dan abu zai iya samu kawai haka na riban ci yanzu magani yanzu. To kowanne ne aka samu Allah ya fi da nashi, to dole ne mu haɗa kawunanmu yanzu, mu zama uwa ɗaya, uba ɗaya, mu kawunanmu da jam'iyyarmu aiki.
Wani abu da ya ɗauki hankali a zaɓukan shine abin da ya faru a jihar Bauchi, wanda tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Shu'aibu Abubakar Rahama ya ce sai APC ta dage sosai za ta ci zaɓe a ƙasar baki ɗaya.
Dole ne jam'iyyar APC ta yi ƙoƙari ta ga ta ɗinke dukkan waɗannan barakoki da ake da su kusan a dukkan jihohin Najeriya gaba ɗaya. Shi dai janar Muhammadu Buhari mutum ne mai farin jini, matuƙar shi aka tsaye shugaban ƙasa kamar yadda aka tsaye da shi tabbas zai iya sake cin zaɓe ya zama shugaban ƙasa. Amma ɗinke barakar ni kamar a jihar Mutum Bauchi abu ne wanda nake ganin yana da mai kamar wahala, domin abubuwan da yake faruwa musamman a zaɓuɓɓuka da ake yi na azaben fidda gwani kenan nake nufi. A ido na ina wakiltan ɗan takarar gwamna, aka raba ainihin ballot paper da za a je a yi zaɓe. Kamar misali Bauchi local government an raba ainihin ballot paper guda 16,000 ya kai guda 4,000. Kamar Toro local government ɗina an ba da ƙuri'u guda 15,000 misali kenan wanda aka bayar, aka haɗa baki da shi ya yanke guda kusan 12,000. To duk wannan abubuwan haka aka yi a jihar Bauchi a zaben fidda gwani na takarar gwamna. To haka aka yi a sanata, haka aka yi a reps. Kin ga Hajji Madina, waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da ya sanya nake ce miki koda jami'ar APC a Najeriya za ta yi kokarin dinke barakata to amma ta rubuci bana tsammanin dinkin nan zai tabbata.
A wani bangare kuma babbar jami'ar adawa ta kasa wato jami'ar PDP ta ce zabukan da jami'ar APC ta ce ta cin duk ba sahihai bane, inji mai magana da yawun shugaban jami'ar PDP Shehu Kura.
To ya kamata ƴan Najeriya na farko su murna tunda duk inna aka yi zaben nan magudi ake yi, amma ko magudin ma in an yi da kyar da yarfa gumi suke cin zaben nan. Yanzu wannan suka ce sun yi na jihar Oshin din nan da ƙura'a 500 suka ce sun ci zaben, wannan akai a jihar Ekiti da ƙura'a da bata kai 1000 ba suka ci zaben. Koda a sansanin da ake ganin na jam'iyyar APC ne kasar Yarbawa ba ta cin zaben da gagarumin rinjaye, saboda haka akwai inda zaka iya magudi, akwai inda magudin ba zai yiwu ba. Amma abin da yake bamu tsoro yake bamu fargaba, mu mun yi zabe na Allah da Annabi an kada mu mun mika. Anya Buhari zai iya zabe na Allah da Annabi a kada shi ya mika, domin duk alamomi sun nuna cewa UN shugaban hukumar zabe da jami'an hukumar zabe da ita kanta gwamnatin tarayya ba ta so a yi zabe na Allah da Annabi. To idan suke da yau ba su san waye yake da gobe ba. Kuma muna kira ga kasashen duniya da su fito su yi Allah wadai da tur kamar inda suka yi da wannan zabe na jihar Oshin, su jawo hukumar zabe kunne. Zabe muke so a yi wanda ya ci a ba ba a yi zaben da aka saba yi da a Najeriya ba kaci baka ci ba baka ci ba kaci. Idan suka ce wannan za su yi mana a 2019, to kamar inda na ce ne idan jariri ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba, to shi ma fa ba zai rintsa ba.
Abin jira a gani shine yadda za a kaya domin hukumar zabe ta ce ranar 7 ga watan nan ne wa'adin mika sunayen ƴan takara zai cika. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta saƙon email.
Saƙon farko ya fito daga Abdullahi Baban Yusuf ɗan Iyamuri. Salam BOA Hausa. Gwamnatin Najeriya ƙalubale gare ki, domin ya kamata ku daƙile masu shigo da waɗannan miyagun ƙwayoyi. Shi ne kaɗai zai rage wannan matsala ta shaye-shaye. Sai sako na biye wanda ya fito daga Adamu Abdullahi na Ibawa, Kano, Najeriya. Salam murya Amurka, ku fadawa hukumar custom ta Najeriya cewa in dai ba kwangila suka karbo ba akan yadda za a kawo ƙarshen kasuwanci a jihar Kano ba, to gaskiya ya kamata su daina shigowa cikin kasuwanninmu. Suna ballewa 'yan kasuwa shaguna da kuma kwace musu kaya tunda dai aikinsu akan iyakoki yake. Ina kira ga matasa masu shan miyagun ƙwayoyi da su daina sha. Sako daga Matthew Garba, Lagos. Sai kuma sakon Kwamar Mansur Babaura na faɗa. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Muna jajantawa al'umar jihar Filato a bisa sabon rikicin da ya sake ɓarkewa wanda ya yi sanadiyar salwantar rayukan mutane da dama. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Waɗanda suka jirkata kuma Allah Ubangiji ya ba su lafiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen rikice-rikicen da suka addabi ƙasarmu Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sai saƙon Shehu Adam Rijau. Matasan ƙasar Kamaru, muna fatan za ku goyi bayan ɗan uwanku matashi ƙwaya ɗaya tilo da ke takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar Lahadi. Ku sani dai matashi shi ya san ciwon matashi. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini Dangwa ta Karasuwa daga jihar Yobe. Salam BOA Hausa, don Allah ku bani dama na yi kira ga mahukuntar Jamhuriyar Nijar da su sani cewa ci gaba da matsawa 'yan ƙungiyar fararen hula lamba da kai kotu, wannan ko kaɗan bai yi kama da mulkin demokuraɗiyya ba. Da fatan za ku haɗa kanku wajen ciyar da ƙasarku gaba.
To a gaida Hafiz Baballe da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu, ga labarai amma a wannan karin a taƙaice.
An ba da lambar yabo kan zaman lafiya ta shekarar nan ta 2018 ga wani likita mai kula da matan da suka ji jiki ta hannun maza da suka yi lalata da su, na Jamhuriyar Demokratiyyar Congo mai suna Denis Mukwege, da kuma Nadia Murad wata 'yar fafatuka ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan ƙungiyar ISIS a Iraki. A yau ne ake sa ran majalisar dattawar Amurka za ta yi ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen ga cece-kuce a kan da ke kan mutunan nan da shugaban Donald Trump ya gabatar da sunan shi don tabbatar da shi a matsayin sabon alkali kan batun kan babbar kotun kolin Amerika.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Abdulaziz Adali Toro, sai Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyan mu Joe Gill, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya, sai a saurari shirin yau da gobe.